Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
Kaiwa matsayin sanar da shirin gwamnatin Najeriya na karɓo bashin naira biliyan 165 da biyan albashin ma'aikata.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Yunin shekarar 2016. Muhammad Lado ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Waɗansu 'yan ƙasar Burtaniya sun kwatanta yau Asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardamar da Burtaniya ta kada na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen Turai shida da suka kafa wannan ƙungiya suna taron gaggawa a birnin Berlin yau domin tattauna makomar ƙungiyar. Kana Papa Roma Francis ya karrama kimanin Armaniyawa miliyan 1,500,000 da aka kashe yayin da aka yi wani kisan da ya bayyana a matsayin kisan kiyashi.
To, a Najeriya za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki suna ci gaba da tsokaci dangane da shirin ciwo bashin naira biliyan 165 domin biyan albashi.
Dole a duba hanyoyi kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, noma, ma'adinai, wannan za a samu mutanen da za su yi aiki a wuraren nan.
Kuma riga an sanar da mutane cewa kowanne ya koma gona za a bashi tallafi a taimaka mashi ya je yi amfani, za a samu abincin za a ci isasshe.
A jamhuriyar Nijar kuwa wata sabuwar takaddama ce ta kaure tsakanin ma'aikatar kiwon lafiya da likitocin da ke yajin aiki.
Tunda basu cika alƙawari ba, mu ba mu da sauraron alƙawari tsakanin mu da su. Nace na hidda su kuma su biya kuɗi na gwamnati wannan san ka dauka wata goma.
Kowa ya san ma'aikatan gwamnati in aka dauke shi in har yana karatu albashin shi ba a cire shi.
Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo muku da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Amma fa duka sai Grace Alheri Abdu ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Waɗansu 'yan ƙasar Burtaniya sun kwatanta yau Asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardamar da Burtaniya ta kada na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi. Ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar Alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa membar ƙungiyar ke da rinjaye. Sakamakon kuri'ar raba gardamar na jiya ya ba mutane da dama mamaki da suka hada da waɗanda suka kada kuri'ar ficewa daga ƙungiyar da ta kunshi ƙasashe 28. Hanyoyin sadarwa sun yi ta yayata ra'ayoyi da suke nuna fushi da dimuwa kamar yadda aka zaci waɗanda suka kada kuri'ar ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar za su bayyana, inda aka rika bayyana ra'ayoyi a hanyar sadarwa ta Twitter da tambarin menene muka yi. An wallafa wani zane inda ya nuna Burtaniya tsaye ita kadai a wani tsibiri da kalaman da ke cewa mun samu yanci a ƙarshe, yanzu wane ne za mu dora wa alhakin matsalolinmu. Waɗansu kafofin sadarwa sun kago wata kalma regret exit tare da ambaton waɗanda suka kada kuri'a ficewa suna nadama da shawarar da suka yanke bayan ganin illar kuri'ar. Batun shige da fice da kuma diyaucin ƙasar ya sa da dama suka kada kuri'a ficewa daga ƙungiyar, inda binciken ra'ayoyin jama'a kafin kada kuri'a ya nuna ba za su yi nasara ba. Masu goyon bayan ficewar ba su zaci za su samu nasara ba. Shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen Turai shida da suka kafa wannan ƙungiya tarayyar Turai suna taron gaggawa a birnin Berlin yau Asabar domin tattauna makomar ƙungiyar da kuma kira ga Burtaniya ta hanzarta ficewa daga ƙungiyar. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Jamus Frank-Walter Steinmeier ya ce bakinmu ya zo ɗaya cewa tilas ne a fara ɗaukar matakan ficewa ba tare da ɓata lokaci ba domin kada mu ci gaba da zama cikin halin rashin tabbas, a maimakon haka mu iya mai da hankali kan makomar ƙasashen Turai da kuma cimma burinta. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Faransa Jean-Marc Ayrault ya ce babu shakka an kagara saboda kada mu ci gaba da zama cikin yanayin rashin tabbas, banda kuma illar ɗaukar wannan matakin kan harkokin kuɗi da siyasa. Banda Steinmeier da Ayrault, Wakilan kasashen Netherlands, Italia da Belgium da kuma Luxembourg dukansu sun taru a ofishin harkokin kasashen ƙetare na birnin Berlin domin wannan taron. Stemmeyer ya jaddada cewa ba batu ɗaya kawai za a tattauna a wannan taron ba. A maimakon haka za a yi amfani da damar wajen tattauna batutuwa da dama da suka hada da matsalar 'yan gudun hijira da rashin aikin yi da kuma harkokin tsaro a ƙungiyar tarayyar Turai. Ya kuma yi kira ga sauran ƙasashen da suka rage a ƙungiyar su kiyaye gurin waɗanda suka kafa ta na gujewa shiga rikici biyo bayan yaƙin duniya na biyu. Papa Roma Francis ya karrama kimanin Armaniyawa miliyan 1,500 da aka kashe a shekarar 1919 a yau Asabar a hasumiyar tunawa da waɗanda aka yi wa kisan kiyashi da kayan tarihi da kuma gina wato a wani babban ginin ƙasar Armaniya bayan ya yi Allah wadai da kisan da ya bayyana a matsayin kisan kiyashi da Turkiya wato da Turkawa 'yan ƙabilar Ottoman suka yi wa Armaniyawa. Kalmar da bata yi wa Ankara daɗi ba a shekarar da ta shige. Papa Roman wanda yake ziyarar kwana uku a ƙasar ya yi amfani da kalmar met ye gez da ke nufin bakar mugunta, amma ya ƙara da kalmar kisan kiyashi a rubutaccen jawabin nasa domin bayyana abin da ya kuma kira taɓargaza ta farko a jerin kurakuran da aka tafka a ƙarnin da ya gabata. Kawo yanzu dai ƙasar Turkiya bata mai da martani ba, wadda nan da nan ta janye jakadanta daga fadar Vatican bayan da Papa Roma Francis ya yi amfani da kalmar kisan kiyashi bara. A rana ta biyu ta ziyarar tasa, Papa Roma Francis ya ajiye furanni a wajen tunawa da mamatan kuma ya yi addu'o'i yau Asabar gaban wata wuta da aka cinna a Yerevan, babban birnin ƙasar. Bayan nan Papa Roma Francis din ya tafi garin Gyumri da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda ya jagoranci taron ayyukan ibadan Katolika guda ɗaya rak da aka tsara a lokacin ziyarar tasa. Kakakin hukumar zaɓe na ƙasar Ghana ya ce hukumar tana kyakkyawan shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi ranar 7 ga watan Nuwamba. Eric Pazu ya ce hukumar ta gamsu da shirye-shiryen da ta yi na zaɓen. Ya ce hukumar ta fara da rajistar waɗanda suka cika shekaru 18 bana da kuma waɗanda ba su samu damar yin rajista ba a lokutan baya domin ba su damar gudanar da zaɓe. Rajistar zaɓen da aka kammala ranar 8 ga watan Mayu yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen hukumar zaɓen na samar da jerin sunayen da za a yi amfani da shi wajen gudanar da zaɓen. Shugaban ya ce kawo yanzu hukumar ta gamsu da abin da ke ƙasa, ya kuma ce za a gudanar da zaɓen da zai zama karɓaɓɓe.
Grace Alheri Abdi kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki suke ci gaba da tsokaci dangane da shirin gwamnatin tarayya na ciwo bashin naira biliyan 165 domin biyan albashin ma'aikata. Daga Abuja ga rahoton wakilin murya Amurka Nasir Adamu Alhikaya.
Kaiwa matsayin sanar da shirin gwamnatin Najeriya na karɓo bashin naira biliyan 165 don biyan albashin ma'aikata ya nuna ƙarancin kuɗi da ke addabar ƙasar ta Afirka ta Yamma mai yawan jama'a.
27 states could not pay salaries.
Dama jihohi 27 na ƙasar, kamar yadda shi kansa shugaba Buhari ya bayyana, ba sa ma iya biyan albashi. Ministan kuɗin Najeriya Kemiya Adewa sun ta bayyana wannan matsayi na nemo bashin, inda kuma ta tabbatar wa ma'aikatan ma'aikatar kuɗin da suka yi zanga-zanga cewa ba ta da izinin biyan su naira biliyan 2 da miliyan 200 da suka nema na haƙoƙinsu da nuna zamanin shan jarmiya fa ya wuce. Maimakon karɓo bashi a zuwa albashi da babu ribar da za ta biyo baya, in ji masana tattalin arziki da gwamnatin ta dage ga faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ne. Ga abin da masanin tattalin arziki Abubakar Ali ke cewa.
Dan an yi shekara ɗaya cikin mulkin shekara huɗu an riga an ci kwata kenan. Dole a duba hanyoyi kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, noma, ma'adinai, wannan za a samu mutanen da za su yi aiki a wuraren nan. Yanzu gwamnatin tarayya ta ce a cikin binciken da aka yi an samu mutane wajen 42,000 guest workers. shawaran da ya kamata in basu wannan ghost workers din to a samu masu rai a dauke su aiki. Kaga an samu mutane 42,000 ana biyan su albashi. Kaga police yanzu ana neman police 10,000 wajen mutane miliyan suka nemi wannan aiki. Kaga wannan ya nuna maka irin halin rashin aikin da ake ciki. A tantance a dau 10,000 nan saura 900 da yan kan nan a yi musu list a dau hotunan su da komai a aje da kadan kadan ko wata 6 ko shekara haka ya zama police za a ringa daukan mutane. Dan police miliyan 2 ko miliyan 3 an dauka a Najeriya bai yi mana yawa ba.
Shi kuma tsohon dan majalisa Inuwar CPC ta Buhari barista Ibrahim Bello na ganin gwamnatin ta zo ne da muradin canji amma a mawuyacin lokaci.
Kuma riga sanar da mutane cewa kowanne koma gona za a bashi talafi a taimaka mashi yaje yi amfani. Za a samu abincin za a ci isasshe sannan a samu abin da gwamnati za ta sai a hannun manoma sannan a samu kuɗi gagarumi. Duk wannan jiha namu nan na Najeriya jihohi 36 kowa suna alfahari da noma. Abu ne wanda za a samu albarka fiye da ake tunani. So daga dole ne a yi hakuri kuma a ci gaba da addu'a barna an riga an yi ada yanzu ana kan gyara ne. Daga dole ne aka ce za a gyara ku gaskiya sai a hankali. Ya kadi abin babu dadi amma ya za a yi. Haka za a tafi hankali ga ai nasara.
Wannan da ya nuna gyaran nan zai iya daukar lokaci watakila ma ku yan APC kuna cewa shekaru 16 kuka ce ana barna wato sai kun samu wasu 16 kenan kafin ku gyara.
Ba mu irin wannan tunanin diban makamin shekarun shugabanci mu abu da muke so qualitative leadership muna so shugabanci ne za a ce goma yau da jiya. Matsalolin da aka kawo ma Najeriya wanda ke ana ji a ganin tana gaba da nitsewa Allah kawo mana shugabanci Muhammadu Buhari shi nake so kai shin yaya za a yi a ci gaba da lallabawa tunda sai lallabawa.
A yanzu dai Najeriya ta samu koma baya hatta a hakar fetur daga ganga sama da miliyan 2 a wuni zuwa kasa da 800,000. Wani rahoto ma na nuna kusan wata rana ma ba a iya hakar komai. Wannan dai saboda illar yan tsagiran Niger Delta Avengers da ke kara takarkarewa ga lalata cibiyoyin fetur. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Muhammadun gawo mai waka na shirya maku wakan noma na zo gare da yoni ya beku domin ku rike aikin noma.
Lallahu sadiqa Allah malam mu kalamin noma
na zo gare da
to daga Najeriya sai makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda wata sabuwar takaddama ta kaure tsakanin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar da likitoci da ke yajin aiki kamar yadda zaku ji a rahoton Sule Mumuni Barma daga Yemai.
Jami'ai kimanin 36 ne matakin kora daga kan aiki ya shafa bayan da gwamnatin ta ce sun saba alƙawali bisa la'akari da rashin kasancewar su a wuraren da aka aika su domin kula da marasa lafiya a asibitocin sassan kasar Niger. Alhaji Mutari Kalla shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Mutane ne wannan ka dauka aiki yau da wata 9 zuwa 10 tun kayan su te su kama aiki an ka zuba musu albashi na wata 6 don su ji dadin kama aiki kuma kayan mu dauke su aiki sai da mun karatta ba hannu gusa garejejeniya ba ku aikin komi kuna zaman kashe wando za mu dauka kuma da mun dauke ku za ku te ku kama aiki a cikin likitoci haka mun kai sunye da su yau an kai wata 10 ba su ta wurin aikin su in ana biye gaskiya ko bayani babu tunda su cika alƙawari ba mu ba mu da sauraron alƙawari tsakanin mu da su nace na hidda su kuma su biya kuɗi na gwamnati wannan sun ka dauka wata 10 akwai waɗanda sun ka shekara 3 suna dauka salari
to ko me ƙwararren likitoci za su ce dangane da wannan zargi. Dr. Mamman Sani shine mataimakin magatakardan kungiyar St. Famed.
Kowa ya san ma'aikacin gwamnati in aka dauke shi in har yana karatu albashin shi ba a cire shi. A mutane kasi tsammanin da a an dauke su ne sun je sun zauna a gida suna kwanci suna daukan albashi a'a mutane ne wanda suke karatu na ƙara ƙorkoko su zaman to ƙurarren likita wanda karatu bayan doktora da suka yi na shekara 7 za su ƙara wasu shekara 4 wasu shekara 5 wasu suna kusan ƙarshe. Eski tun daga October har zuwa watan man da suka dau wannan doka sun taba cewa mutane su koma gurin aikin su
sai dai da alama gwamnatin ba ta da niyyar ja da baya daga wannan matsayi. Hasalima ta buƙaci likitocin su kai maganar gaban shari'a don raba gardama.
Ban san abin da juji zai ce nace su kai ƙara ko su kai ƙara hukurin hukuma mai kula da tahiyar da aikin barki ko su tai su kai ƙara wurin juji. In juji ya ce duka a maida su za mu maida su duka sa'annan mu koma mu bi hanya waccan ta horan ma'aikata tunda ban gabatar da za a yi a ce mana waɗannan mutanen sun cancanta mu bar su cikin aikin ligita.
Kungiyar ƙwararrun likitocin na St. Famed ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta ci gaba da gwagwarmaya don ganin cewa hukumomi sun mayar da waɗannan likitoci akan aikinsu.
Ba mu ki ba wanda bai je gurin aikin shi ba yanda aka yi sanarwa ranar 5 in ta huce wanda bai je ba a huda shi ba matsala. Mu sai ni ka bin ma kwaɗi kun dana wannan a an tuka duk matakai wanda doka ta ba mu inci mu ɗauka muna nan muna saman su na mu samu hudu'inci an taka doka ana so a yi aiki ne da fitattar ƙarfin damtse.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogona cewa karfe 11 na safe ne da minti 15 a nan Washington DC ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka dan Allah ku bani cikakken tarihin kogin Nilu dake kasar Masar. Shin da gaske ne ba ruwan sama a kasar Masar? Daga ina kogin Nilu ke samun ruwa? Menene bambancin tsakanin kogin Nilu da tekun Bahar Rum? Shin ko akwai alaka tsakanin kogin Nilu da wasu kogunan Najeriya? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mayyama. Dan Allah ku bani tarihin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka kuma yar takarar neman shugabancin kasar Amurka a yanzu haka karkashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton. Mai tambayar Shamsuddin Unique Boy Irjau dalibi a kolejin ilimi ta jihar Niger, Nigeria. To bari mu fara da amsar tambaya kan yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Idan mai tambayar Shamsuddin Unique Boy na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. An haifi Hillary Clinton ne ran 26 ga watan Oktoban shekara ta 1947 a birnin Chicago na jihar Illinois. Ta auri Bill Clinton a shekara ta 1975, inda ta zama matar shugaban ƙasa daga shekara ta 1993 zuwa 2001, sannan ta zama 'yar majalisar dattawan Amurka daga shekara ta 2001 zuwa 2009. A farkon shekara ta 2007, Hillary ta yi shelar shirinta na shiga takarar zaben shugaban ƙasa. To amma a lokacin zaben fidda gwani sai ta miƙa waya bayan da ta ga Barack Obama ya fita yawan 'yan delegate. Bayan da Obama ya ci zaben, sai ya nada ta sakatariyar harkokin wajen Amurka wadda aka rantsar a watan Janairun shekara ta 2009. Inda ta zama matar tsohon shugaban Amurka ta farko a tarihi da ta zama minista a wata gwamnati. Ta riƙe wannan mukamin har zuwa ƙarshen shekara ta 2012. Hillary Clinton, wadda sunanta gabanin aure shine Hillary Dian Rodham, ita ce babbar diyar Hugh Rodham, wani sanannen mai babban kantin sai da kayan tufafi, da Madam Dorothy Emma Howell Rodham. Tana da ƙanne biyu maza, wato Hugh Jr. da aka haifa a shekara ta 1950, da kuma Anthony da shi kuma aka haifa a shekara ta 1954. A lokacin da take matashiya, Hillary yar jam'iyyar Republican ce ta gidi mai ƙwazon gaske, kuma har ta ma yi yaƙin neman zaɓe wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Barry Goldwater a shekara ta 1964. Bayan da ta saurari wani jawabin da Reverend Martin Luther King ya yi a Chicago, sai ya ratsa ta har ta shiga aikin taimakawa al'umma. Sannan a shekara ta 1968 sai ta canza sheka daga jam'iyyar Republican zuwa Democrat. Hillary ta halarci kwalejin Wellesley, inda ta yi fice a siyasar ɗalibai, inda har aka zaɓe ta shugabar ɗalibai kafin kammala karatunta a shekara ta 1969. Daga nan sai ta halarci makarantar koyon aikin lauya ta Yale, inda ta haɗu da Bill Clinton. Bayan da ta fita kwalejin da sakamako mai kyau, sai ta shiga cibiyar nazarin yara ta Yale, inda ta ɗau darussan da suka shafi yara da magunguna, wanda ta kammala cikin shekara guda. Hillary ta yi aikace-aikace da dama. Ta auri Bill Clinton ran 11 ga watan Oktoban shekara ta 1975 a Fayetteville. Ta haifi diyarta guda ɗaya tilo mai suna Chelsea Victoria ran 27 ga watan Fabrairun shekara ta 1980. Hillary ta yi fice sosai a yayin yaƙin neman zaɓen mijinta Bill Clinton a shekara ta 1992. To sai dai ita da mijin nata Clinton sun saka jari a kamfanin saye da sayar da gine-gine na White Water, wanda taɓargazar banki ya shafa. Lokacin da shugaba Clinton ya samu kansa cikin taɓargazar lalatar da farkarsa Monica Lewinsky ta fallasa, Hillary ta goyi bayan mijin nata a fili. To amma rahotanni sun ce saura kiris ta sake shi. Hillary Clinton ce matar shugaban Amurka ta farko da ta tsaya takara tare da cin kujerar majalisar dattawan Amurka daga New York an sake zabanta a shekara ta 2006. A farkon shekara ta 2007, Hillary Clinton ta yi shelar neman sake yin wani abun wanda shine karo na farko da mace za ta yi, wato shugabancin kasar dungurungum. To amma kamar yadda na faɗa a baya, a yayin zaben fidda gwani na shekara ta 2008 din, sai ta yadda kwallon mangwaron bayan da ta lura cewa Barack Obama ya fita ƴan delegate. Bayan da aka zaɓi Obama shugaban ƙasa, nan da nan sai ya naɗa Hillary Clinton sakatariyar harkokin wajen Amurka, kuma ran 21 ga watan Janairun shekara ta 2009, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin nata a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka ta 67, inda ta zama mace ta farko a rukunin ministocin shugaban ƙasar. Mai yiwuwa ƙalubale mafi tsananin da ta fuskanta a wannan matsayin shine hallaka Amurka hudu da aka yi, ciki har da jakadan Amurka, a wani harin da aka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Benghazi na ƙasar Libya ran 11 ga watan Satumban shekara ta 2012, abinda ya janyo mata caccaka musamman ma daga 'yan jam'iyyar Republican, waɗanda ke ganin bata samar da ingantattun matakan tsaro a wurin ba. Duk da haka dai, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa muddin Hillary Clinton, wadda ta yi ritaya a ƙarshen shekara ta 2012, ta tsaya zaɓe a yanzu shekara ta 2016, to fa sai ta ba da maza mamaki. Sai kuma ansar tambaya kan tarihin kogin Nilu. Idan mai tambayar Abdullahi Muhammad mai Yamana saurare, to ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala zai baka ansa.
Da farko dai, shi kogin Nilu shine aka fi sani da Nile River. Shi kuma Nile River a yaren Latin ana kiran shi da Nilus, a yaren Girka kuma ana kiran shi da Nelos, ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Shi kogin Nilu, kamar yadda muka sani, shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a duniya. Daga shi sai kogin Niger a Afirka, kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi, su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin Afirka. Su babban su shi ne kogin Nilu. Sannan shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil 4,184 da tsawon shi, wanda ya daidai da kilomita 6,650. So shi kuma kogin Nilu bisa asalin tarihi, idan aka duba rubuce-rubucen Herodotus, wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi na wanda ya taso daga Greek, wanda ya rayu a shekara ta 460 kafin haihuwar Annabi Isa, to shi Herodotus ya yi bayani akan maganar abin da ya shafi kogin Nilu. Shi kogin Nilu din nan ya ce wani babban tafki ne, babban kogi wanda ya taso, asalinsa ya taso daga manya-manyan mountains guda biyu, ma'ana manya-manyan tuddai guda biyu a nan yankin da ya shafi ƙasar Misira. To daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna ƙoƙarin yadda za su gano asalin shi wannan kogin Nilu din, inda ya faro, daga inda ya taso har ya shafi, har ya zo ƙasar Misira, kuma ya shafi wasu ƙasashe daban-daban na yankin Afirka, da kuma abin da ya shafi Misira, da kuma tasirin shi wannan kogin Nilu din a yankin abin da ya shafi ƙasar Misira, wato Egypt kenan. To daga ciki akwai wani da ake kira John Henning Speke, wanda ya ɗauki aniyar cewa sai ya gano ainihin tushen ruwan kogin Nilu, wanda ya yi haka yana tafiya, kamar yadda muka sani akwai waɗanda Turawa ɗin nan waɗanda suke yawo suna so su gano abubuwa na duniya. To shi wannan John Henning Speke yana tafiya don ya gano asalin, wato shi wannan kogin Nilu ɗin, bai tsaya ko ina ba sai a wani wuri da ake kira Lake Victoria, yana tunanin nan ne asalin kogin Nilu, bayan kuma ba haka ba ne. Wannan ya faru a shekara ta 1862. Sannan daga baya aka samu wanda yake kamar wani bajamuse, ma'ana mutumin kasar Jamus, wanda ake kira Burkhard Waldecker, a shekara ta 1937. Shi ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin Nilu yake, game da bayanai da shi Herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin bayan haihuwa kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin Nilu daga nan ya faru.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan kogin Nilu da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To mana albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki, ga wannan nasihar.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nine Imam Malam Umaru wanda yake cikin birni na Damagaram. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana an tambaye shi ayu sadaqati afdalu, wata sadaqa ce mafi lada a cikin wato watan Ramadan. Ala yace sadaqatu fi Ramadan, sadaqa a cikin watan azumi yahi lada a bisa kowane watanni, kuma sharadin shi ka zama ka ci shi a cikin jin dadi. Abinci ne zaka dafa ko kudanyen abinci ne zaka bada ko kudi ne zaka bada? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya haka Allah zai sakanta mishi da alkhairi, domin watani watan alkhairi, watan rahama, watan tausayi. Da wakan sallallahu alaihi wasallama ya husa ala ya da'a misa'im, Annabi iya kwade tas ga wanda suke masu ci zuwa ga abinci. Wai kulman fadar sa'iman kana lahu mislu ajri ghayru Allah yanqusa min ajri sa'imi shay'un. Annabi yace idan ka ci da abinci ga wanda yake mai azumi, za a baka ladan azumin shi. Ba ya shi ladan shi ba, a jikin shi Allah zai bada kamar ladan da Allah zai bashi na azumin shi, haka kai Allah zai ba. Kenan Allah iya son tafsasawa lase masu hali. Ga Allah ya bude musu falala, ya bude musu shine wato wata gona wanda za su shubka. In sun shubka za ta hito su yanka, shine gidan aljanna. Duk wanda Allah ba arziki ya hidima a wannan watan, Allah zai biya shi. Lase ka dawo abinci ka kawo masallaci ko ta mahada ta mutane, akwai wanda baya da mace, akwai wanda bashi da gida, akwai wanda bashi da inda zai ji, amma gashi ya azumi. In an huddo wani ruwa ne mai sanyi ko kuma ta madara ce ko ku abinci ne nama ne ko wani biredi ne ko makamancin wani wannan, kana da hali ka zo ka aje. Kowa ya ci zai ci alhamdulillah, kuma zai ji daɗi, kuma ka yi taimako a cikin addinin musulunci. Haka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya bada bayani, ya ce ya kamata ga dukkan musulmi mai hali, kowa baka da halin da an ce kai alkhairi.
Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labarai a takaice.
Haka yake. To Mahmud, waɗansu 'yan ƙasar Burtaniya sun kwatanta yau Asabar ɗin nan da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da Burtaniya ta kaɗa na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi. Ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar Alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa membin ƙungiyar ke da rinjaye sakamakon kuri'ar gardaman da aka kada jiya, ya ba mutane da dama mamaki da suka hada da waɗanda suka fita, wato suka kada kuri'a ficewa daga ƙungiyar da ta kunshi ƙasashe 28. Shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen Turai shida da suka kafa ƙungiyar tarayyar Turai suna taron gaggawa a birnin Berlin yau Asabar domin tattauna makomar ƙungiyar da kuma kira ga Burtaniya ta hanzarta ficewa daga ƙungiyar. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Jamus Frank Walter ya ce bakinmu ya zo ɗaya da cewa tilas ne a fara ɗaukar matakan ficewa ba tare da ɓata lokaci ba, domin kada mu ci gaba da zama cikin halin rashin tabbas. A maimakon haka mu iya mai da hankali kan makomar ƙasashen Turai da kuma cimma burinta.
To masu sauraro, abin da suka kenan a shirin namu na wannan lokaci, amma za mu sake dawowa da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar da izinin Allah. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Tiani gabatar da shirin da kuma Siyon Girma da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Justin. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya a daidai wannan lokaci, da gugu ke cewa 11:30 na safe kenan a nan Washington, wato 4:30 kenan a Najeriya da Nijar. Assalamu alaikum.